daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Abinnin ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 27 ga watan Maris din shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Da yanda yake nan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa duniya na yin tirda manyan kafafen labaran Amurka saboda rashin faɗin gaskiya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da ke fafatawa da su kai zuciya nesa. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na yin Allah wadai da yadda kasar China ke musguna ma al'ummar musulmi tsararru a kasar.
Rahotanni daga Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki Shehu Malamin nan mahaddacin Alkur'ani mai girma Alaramma Ahmad Suleiman. Sannan a gobe za a kammala zaben gwamna a jihar Adamawa, ko mai yan jami'ar adawa ta PDP ke cewa
ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zabe cikin lumana cikin kwanciyar hankali, amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka kirga.
Za ku ji korafin da jam'iyyar APC mai mulki ke yi a zaben da za a yi a jihar ta Adamawa. Muna kuma tafe da wannan cikakken rahoto da kuma shirin demokradiyya a yau wanda Madina Dauda za ta gabatar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya Talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar nan cewa an yi haɗin baki da Rasha. Manyan kafafen yada labaran na shan caccaka da ba'a a fadin duniya, inda ake kiransu gurbatattu kuma makaryata. A cewar Trump ta kafar Twitter, ya kara da cewa sun shafe shekaru biyu suna ta yada almarar nan cewa an yi haɗin baki da Rasha, alhalin ko a duk tsawon lokutan nan sun san cewa babu wani haɗin baki da aka yi. Su ne makiya jama'a na haƙiƙa, kuma su ne jam'iyyar adawa a zahiri. Trump ya sake tura saƙon Twitter ɗin wasu magoya bayansa mai cewa tun asali ma bai kamata a yi wannan bincike da aka shafe tsawon watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman Robert Mueller ba. To amma a gefe guda, ganin cewa Mueller ya ci matsayar cewa babu shaidar an yi haɗin baki da Rasha, sai Trump ya ce rahoton Mueller ɗin mashahuri ne kuma yana da inganci matuƙa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomin musulmi a kasar China da wasu da aka yi a wasu sansanoni na Xinjiang a yammacin kasar da cewa wannan bai dace ba kuma abin Allah wadai ne. Mun sha fitowa fili muna yin tir da hakan, kuma mun yi tattaunawa da China a keɓance kan wannan batu. A cewar Pompeo, yayin da yake amsa tambayar muryar Amurka kan wannan batun, ya kara da cewa Amurka na kan kokarin shawo kan China ta gane cewa hakan bai dace ba kuma ta daina. Dama kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi ƙasar ta China da garkame miliyoyin 'yan kabilar Uyghur. A martaninta, China ta ce shirin kawar da tsaurin ra'ayi take yi, kuma ana koyar da ayyukan yi da doka da kuma harshen Sin na Mandarin a sansanonin. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Falasɗinawa da su kai zuciya nesa a zirin Gaza, inda jiragen yakin Isra'ila suka yi ta kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka yi ta cillo musu daga yankin Falasɗinu. da farko dai mun fito karara mun yi Allah wadai da kai harin rokocin da aka yi to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nisa abinda Antonio Guterres ya gaya mana ma labari kenan ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nisa a halin da ake ciki saboda kar a dada galabaitar da mutane a bangaren Isra'ila da kuma Gaza kai har ma da fadin Palestine baki daya ana zargin mayakan Hamas da kai harin rokokin da aka kaddamar daga zirin Gaza wanda ke karkashin ikon mayakan mutane bakwai sun ji raunuka a wani gida dake arewacin Tel Aviv Isra'ila kuma ta mai da martani da jerin har-haren jiragen sama kan wasu wurare da dama a fadin Gaza Majalisar wakilan Amurka jiya Talata ta kasa jingine ayyana dokar ta baci da shugaba Donald Trump yayi kan iyakar kasar dake kudu. Majalisar wadda ke da rinjayen yan demokrat ta kada kura'a da 248 akasin 181 na jingine wato na jingine hawa kujerar naki da Trump yayi. To amma kura'ar ta gaza da 38 wajen cika adadin sulisi biyu na rinjaye da ake bukata. Trump ya ayyana dokar ta bacin ne a watan Fabrairu. Yana mai nuni da abin da ya kira matsalar tsaro akan iyaka da kuma matsalar jinkai don amince masa ya tattaro dala biliyan 3.6 da aka ware tun asali wasu shirye-shiryen gwamnati. Saboda ya samu kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico wannan kura'ar da aka kada ta sa Trump zai samu hurumin ci gaba da nazarin wasu asusun gwamnatin tarayya da zummar samu kudin da yake bukata don gina katangar Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Talata cewa da bukatar al'ummar duniya ta yunkuru wajen bayar da gudunmawa don taimaka ma kasashen kudancin nahiyar Afirka din nan guda uku waɗanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta yi wa kacakaca wajen sau biyu mahaukaciyar guguwar ta Idai ke watso iska mai matukar ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa mai girma a fadin wani wagegin yankin ƙasa inda tun da dadewa mazauna wurin ke cikin matukar talauci da kuma yawan fari a cewar Guterres yayin da yake magana game da mahaukaciyar guguwar wadda ta bararraka sassan kasashen Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi ranar Litini Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiran da a tara wajen dala miliyan 282 saboda a warware matsalolin gaggawa da ake fama da su a Mozambique kasar da abin ya fi shafa
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To nan gaba kadan ashirin za ku ji cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin nan ma da cin alkurani mai girma Alarama Ahmad Suleiman amma kafin nan bari mu je ga zaben gwamna da za a iya kammala gobe a jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani
Tun farko ma dai kotun jihar Adamawa wanda ke zama a Yola ta kojan yan umarninta na farko na hana hukumar zabe ainihin kammala zabukan gwamnan jihar Adamawan hukumar zaben dai ta ce yanzu za ta kammala zaben gwamnan ne a gobe Alhamis inda kwamishinan hukumar zaben ta ainihin a jihar Barisa Kasim Ganagaidan ya koma bayan irin shirin da aka yi dangane da wannan zabe yanzu aka tuni babbar jami'ar adawa ta PDP da kuma dan takararta Ahmadu Umaru Fintiri suka ce su a shirye suke domin zaben na gobe
kuma wannan lokaci ina kira ga magoyan bayana da sauran al'umman Adamawa cewa su ci gaba da hankuri ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zabe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka irga kuma shi suka raka su tabbatar shine abinda INEC ta bayanar ma duniya a ranar
Your Excellency in kici ya zaka ji in kuma baka ci ba ya zaka ji
in ban ci ba alhamdulillah in na ci kuma alhamdulillah amma zabin da yake kasanan Allah ya rige ya bani saboda zabin na rige na ci wanda ya fadi ya san ya rige ya fadi
to sai dai kuma nata bangaren jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Ahmad Lawal ta koyi fatali ne ma da wannan ranar da hukumar zabin ta sa inda ta zargi hukumar zabin INEC da marawa yan adawa
Alhaji Ibrahim na son tabbatar maka da cewa mu dai a jam'iyyace wannan ranar da hukumar zabe ta sa ba yi ne mana adalci ba ko bai mana daidai ba saboda ya kamata kafin hukumar zabe ta sa rana ya kamata ta kira dukkan masu fada a jinin jam'iyyun nan gaba daya a zauna da su ayi a yadda a yi rajajeniya da ranar wannan zabe amma ka kawai muna zaune sai muka ji jam'iyyar adawa na PDP sun suka fara yadawa cewa za a yi zaben na ranar Alhamis, wanda mu ko muna ganin kamar jita-jita ne. Kwatam kawai sai muka ji hukumar zabe ta kira ƴan jarida ta gaya mu cewa za a wannan zabe ranar Alhamis. To hukumar zabe da ganin ta nuna ba za ta mana adalci ba. Shi yasa tun zaben shugaban kasa mun fada akwai haɗin baki tsakanin jam'iyyar adawa na PDP da hukumar zabe. So muna fada kan mutane suna kaman wasa, to gashin zuwa bayyana.
To yai ko anya jam'iyyar ta APC za ta shiga wannan zabe kuwa? Hai layo dai ga sakataren tsare-tsaren Ahmad Lawal.
Mu anan muna ganin hukumar zabe ba za ta mana adalci ba. Shi yasa a jam'iyyace muka rubuta musu cewa mu wannan ranar da aka ba bamu gamsu ba mu yarda da shi ba. Mu haka idan har ana so mu jam'iyyar PDP mu shiga zabe, to dole a daga wannan rana ko a kai mana ranar da babu aiki ko kuma a kai wani rana daban. Amma ba za ka ba mu notice na kwana ɗaya kawai kai tsama za mu shiga zabe ba. Wannan ka ba zai yi ba.
To na farko ma dai kotun gargashin mai shari'a Abdulaziz Waziri sai da kotun yake hukuncin cewa ta da hurumin sauraron karar da aka kai na hukumar zabe a gabanta, sannan kuma ta ajiye yau Laraba domin sauraron bukatar jami'ar MRDD da ke bukatar kotun da ta soke zaben da aka yi a ranar 9 ga wannan wata na Maris, bisa zargin cewa INEC ba ta sanya tambari ko alamar jami'ar ba a takardar kada ƙuri'a, inda alƙalin kotun ya ce zai yanke hukunci ne a jibi Juma'a, wanda kuma yanzu an zura ido a ga yadda za ta kaya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla, hedkwatar rundunar sojin saman Najeriya ta shirya wani babban taron bita na ƙasa da ƙasa, inda masana da ƙwararru za su gabatar da ƙasidu da jawabai dangane da dokoki da ƙa'idojin yaƙi, kamar yadda wakilinmu a Abuja Sam Maina Kaina ya aiko mana a wannan rahoto.
The 21st century security environment is fast changing and we are increasingly involved in dealing with one form of threat.
Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da yake buɗe wani babban taron ƙasa da ƙasa kan dokokin yaƙi, da biyo bayan yadda ake samun karuwar buƙatar neman ƙarin bayani daga Dakarun na abubuwan da suka yi na matakan da suke ɗauka yayin tarzoma, da yake cewar ƙalubalen yanayin tsaro a wannan ƙasa na ta sassauyawa, yayin kuma da ake ci gaba da fuskantar tukalar ƙalubalen tsaro. Saboda haka irin wannan taron bita abin da mai muhimmancin gaske ga yaƙe-yaƙen da rundunar ke fafatawa don tabbatar da an bi tsari da ƙa'idojin duba da yadda abubuwan ke ta faruwa kullum. Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce ba wani sabon abu ba ne yadda a baya aka yi ta zargin sojoji da take haƙƙin bil'adama da kuma ke gogawa sojojin Najeriya bikin, duk da zirga-zirgen ba a iya tantance su na zama silarsa dangantaka ta yi tsami a ta tsakanin Najeriya da ƙasashen duniya. Mukaddashin babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Ibrahim Tanko Muhammad shi ya jagoranci wannan taro.
Nothing is more important than acting within the ambit of the laws.
Yace babu wani abu mai matukar muhimmanci fiye da yin komai bisa doren doka. Rundunar sojojin sama da ma sauran rundunonin sojan Najeriya an kafa su ne don kare jama'a, kuma yin hakan zai samu nasara ne kullum in an bi dokokin yaƙi irin na ƙasa da ƙasa. Duba da yadda ƙwararru da masana daga ƙasa da ƙasa za su gabatar da ƙasidu, na tambayi wani masanin tsaro Kanar Aminu Isa Kwantagora mai ritaya ko me ke hikimar hakan.
Kakan ji akan ce war crime yana Hague ne, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ita ta kafa wannan kotu. To kuma an kai irin wayannan lahuhuka din ai ƙarshen ta wannan kotun za ka tafi. Yawanci ba kotunan ƙasa ke hukuncin irin wayannan lahuhuka ba. To ya kamata ne su zo suna ilmantar da mutane sojoji cewa ga kaza 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 in an yi su to za a kai ka kotu a Hague. To haka abu yake, so dole ne a nuna maka cewa fa ana yaƙi ne. Amma ita ma yakin na da dokoki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kinin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, rotani daga Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin nan mahadacin Alkur'ani mai girma, wato Alarma Ahmad Suleiman. Wakilinmu Nasir Adamele Kaya ya zanta da ɗaya daga cikin surukan malamin, kamar yadda za ku ji a hirarta su.
Ai cikin daren nan ne Allah ya sa suka kubuta wallahi ba tare ma da kosisi ba, wallahi suna nan yanzu ofishin 'yan sanda cikin garin Katsina sai da safe za su je gida kawai wai suna nan ko a zaune su sai ga wasu mutane sun zo sun tafi da su tun da dai ban haɗa su ba yanzu ka ga ban samu cikakken bayanin abin ya yi gaba.
Amma Malam Ismail kun yi waya da su ka tabbatar an sallame an sake.
Eh to gaskiya ni ba na da su ba amma matata ta yi waya da su.
Yanzu suna kitsina kenan.
Suna matata ta yi waya da su kuma wani a gida. Din ma duk gidan aiwa da suna da kowa masu kansu duk mutum shi da duk aiwa da su.
Kuma ana da tabbacin cewa sun kubuta ne ba ma tare da wannan maganan kuɗi da ake nera miliyan 300 ba.
To ai dama ai ba su ma samu ba kuɗin ballata na makai. Ai da kamar Asabar ai an daidaita da su sun yi gamsu cewa za a ba su miliyan 30 da aka nuna musu cewa miliyan 30 ce yanzu a ƙasa sai suka tattu a kawata. To ita ma ana ta jiya ba a samu ba ana za a samu har dai jiyan nan ba ta haɗu ba. Kawai yanzu nan ni ai ina katsina ya zaga. Yanzu nan cikin daren na ƙarfe 3 na ga yamma. Matata da yake tana can gidan nashi a zaune ai yake ce ai.
Na gane ai mun ga mun san cewa kai surukinsa ne.
Yawa to tana can gidan nashi na goyoyi daga gidan da wayanta da wayan ma wasu na kira su sai na sai mu ai lallai kuma da sun kubuta dan sun bugo waya cewa ga su aka tsina a Abel State. Tashin cewa Allah kubutar da su da aka ba kowa a cikinsu sai da waya sai da aka yi magana da shi.
Malam Sumaili yanzu kana katsina saboda ku karbe su watakila ku kama ni a karaka su zuwa Kano kenan.
Ni ka kasan an yi na karatu a Kalan ba?
Na gane
zan dai na samu wayoyinsu da safe ko ba su zan asuba in na gano inda suke zan yi zuwa insha Allah.
Malam Ismaila Allah ya ƙara kare kiyaye na gaba.
Amin ya rabbal alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
To Malam Ismail Maiduguri kenan a tattaunawa da suka yi da wakilin mu na Alikaya. Yanzu mu bari mu je ga shirinmu na gaba wato demokradiya a yau.
Demokratiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A yau za mu duba abin da tsohon jakadan kasar Amurka a Najeriya John Campbell ya ce ne a game da zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairu bana. A wata takardar sharhi a kan zaben Najeriya da tsohon jakadan Amurka John Campbell ya gabatar a ofishin harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Amurka da ke birnin Washington DC, Campbell wanda ya taɓa rubuta littafi a kan Najeriya ya bayyana cewar an samu ci baya a zaben shugaban ƙasa na shekara 2019 idan aka kwatanta shi da na shekara 2015. Campbell ya ce al'amura da suka gudana a wannan ƙasa tamu Najeriya sun sabawa tsarin demokradiyya wanda shine yasa aka samu rashin fitowar babban kason mutane wajen kada ƙuri'a a yayin zaben na bana. Mr. Campbell ya ce manyan jam'iyyun Najeriya guda biyu da APC da PDP na nuni da cewa ba su da tsari irin na demokradiyya. Har yi misali da kalubalantar sakamakon zaben kujerar shugaban kasa a gaban kotu da jam'iyyar PDP ke yi a yanzu. A nan ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya mayar da martani.
Ambassador Campbell a cikin ambasojin da suka zauna a Najeriya dukkan su ba su cika katsalandan a harkokin Najeriya ba sai shi ne koyaushe yake so ya kitsa ya tsaya. Mu ya bar 'yan Najeriya su duba abubuwansu su gani menene ya dace. Wannan ƙara da muke shigarwa muna shigar da ƙara ne bisa dokokin Najeriya kuma wannan dokokin Najeriya din muna shigarwa ne a kotun Najeriya kuma alƙalai ne na Najeriya za su duba wannan kara. Saboda haka shi ba alƙali bane kuma bai san abubuwan da za mu gabatar ba. Idan ma ya ga abubuwan da muka gabatar misali yana ganin cewa ba za mu yi nasara ba to shi ya ji mu ne a kotu muna bayani har ya nuna mishi ba za a nasara ba, saboda haka wannan kawai yana faɗi son ka ne. Kuma irin manyan mutane kamar su bai kamata suna irin wa'annan jawabai ba. Bugu da ƙari, idan mu muka ce mu ba mu gamsu da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya cancanci ya tsaya zaɓe ba, a'a, muna cewa ya saba ƙa'idan tsayawa zaɓe ne. Bai kuma ba da dama ga irin wa'annan mutane su fito su dinga nuna cewa wai duka 'yan takararmu da suka tsaya takara ba su cancanci su tsaya takara ba. Har ya ce da Atiku ɗin da Buhari duk ba su cancanci su tsaya takara ba. To mu ne muke zaɓen ma Amerika 'yan takararsu? Wannan ba hurumunmu ba ne, kuma ba dalili ba ne don shi ya yi ambasada a Najeriya ya zo ya dinga sakin maganganu wa'anda ba su dace ba. Maganganun da yake yana nuna reni ga tunanin 'yan Najeriya, yana nuna reni ga tsari na ƙasa, kuma yana nuna cewa mu ba mu san ma abin da ya dace mu yi ba.
Su ma 'yan jam'iyyar APC mai mulki sun yi tsokaci ta bakin shugaban kula da jin daɗi da walwalar jama'a Ibrahim Masari.
Wato shi John Campbell ɗin na jin waɗanda suka sa shi ya yi wannan abin, ko waɗanda suke tunanin cewa sun yaɗa farfaganda don su zama sun ƙaru daga wannan rankadamar da yake yi, bai tsananta binciken shi ba. Saboda ai ko ba komai inda 'yan Najeriya ba su gamsu da mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. In ji ka duba za ki ga shekara ta 2015 majalisar wakilai muna da members mutum 180 da ɗan wani abu haka. Amma a yanzu 2019 ɗin nan a ruwa suka yi da wajen kusan mutum 40 da wani abu, saboda muna da members guda 223. Sannan sai sanatoci a wancan shekarar muna da guda 50 da ɗan wani abu, amma yanzu muna da 64 banda irin cases ɗin su Rogers da waye da sauransu wanda ake cewa sai kotu za ta yi deciding. So kuma ba wannan ba ma, yana da ya duba irin ci gaban da aka samu a jihohin kudu maso gabas da kudu maso yamma, ƙuri'un ƙaruwa suka yi. Akwai inda muka samu ƙuri'a jiha guda, sai daga APC ta samu ƙuri'a 3,000 ko 4,000, amma bana wannan zaɓen da aka yi za ka ga ta ninka. Ina jin kamar yadda na yi magana, jiha kila ba ta fi 2 ko 3 a jihohin kudu inda ba mu samu wannan 25% ɗin ba. So don haka maganar wai ya ce Muhammadu Buhari ba mai son demokaradiyya ba ne, ko menene wata suka ta shirme da ƙiyayya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wannan ya daɗe bai ba. Amma dai abin da ke da muhimmanci, 'yan Najeriya su kamar yadda ne muke magana, kowa kuma ya sani, sun ƙara tabbatar da cewa sun gamsu da shugabanci na Muhammadu Buhari, kuma suna tare da shi, kuma suna 'yan sau 15 Muhammadu Buhari zai tsaya zaɓe, na imani talakan Najeriya zai zaɓe shi.
To yaya ƙwararre a harkar zamantakewa kuma mai nazari akan al'amuran yau da kullum Muhammad I. Usman ke kallon wannan batun?
Abin da yake magana cewa wannan zaɓe da aka yi a Najeriya ba zai haifa mu Afirka kaya mai ido ba, wato abu ne da za mu koma tarihin mu duba. A da can a aikace ba mu san cewa a Najeriya, arewacin Najeriya shi ne Najeriya ba. Inda duk arewa ta shiga matsala, Najeriya ta shiga matsala. Sannan inda duk Najeriya ta shiga matsala, to ɗaukacin yankin Afirka ta yamma da Sahel sun shiga matsala. Sannan kuma a zaben 2015 ne muka gane tasirin arewacin Najeriya a zaben Najeriya. Sannan kuma a zaben lokacin ne muka gane muhimmancin ita kanta Najeriya ɗin a matsayin Najeriya, domin duk duniya a wannan lokaci sai da ta yanko da gudu ta kawo ɗauki, ganin cewa ga Najeriya can ta tafi fa gangara. Idan ba a taro ta ba, to idan abin ya riga barke, idan Najeriya ta shiga wani hali, to abin zai zama abin da ake kira catastrophic, wato annoba kamar yadda Turawa suke fassara ta. Sannan idan kika duba wannan zabe a gaskiya fi sabilillahi, ki duba irin wato jakwal da aka samu wato a zaben Kano da siyasar Kano. Kano din nan tana da matukar tasiri da ta cinye shugabanni da yawa da gwamnatoci da yawa a wato ainihin baya. Idan kika duba rikicin ƴan Nehu da NPC a jamhuriyar ta farko, tana daga cikin abin da ya kawo kwarjinin gwamnatin ya fadi, ya sa kuratan sojoji marasa hankali suka yi yunkuri suka kashe prime minister, suka kashe ainihin premier jihar Arewa. A wannan lokaci ƙasa ta zo a ƙarshe sai da aka tafi yaƙi saboda hargitsin siyasa, kuma wanda idan kika duba kanan dai ita ce kinga ƴan Nehu. Sannan idan muka duba kuma a jamhuriyar ta biyu, bayan an dawo daga zaɓe 1983 har bayan an kada Abubakar Rimi a matsayin gwamna, aka ayyana cewa Sabo Bakin Zuwa shine gwamnan Kano, sai mu ba su hakura suka yadda kube ba hawa draw suka yi suka dinga la'antar gwamnatin Shehu Shagari suka zuban mata da mutunci a idan mutane a wannan lokacin kuma daga kan draw ɗan siyasar wannan lokacin idan za mu iya tunawa suka gayyato soja aka zo aka kwace gwamnatin aka hambare gwamnatin demokuraɗiyya ta Alhaji Shehu Shagari daga nan ne Najeriya ta shiga wato cikin duhun da bata fita ba sai a shekarar 1999 a nan ne kuma gyauran sojoji suka zo suka kafa waɗannan jam'iyyu da ke ganin su basu da aƙida basu da manufa sai dai akan takarda to ina ganin ni idan dai gaskiya ce za a faɗa Campbell yana da cikakken masaniya a Najeriya a matsayinsa na jakadan Amerika a Najeriya kuma gangan da Campbell ya faɗa kusan akan turba suke yanzu ya rage gare mu ƴan Najeriya hukumomi da kuma al'umman Najeriya mu tsaya mu duba shin cewa gaskiyan nan mai daci gaskiya ce ko kuma a za mu tafi akan doron bayan san zuciya a ƙarshe wankin hula ya kai mu dare
daya cikin ƴan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa a game da nazarin da tsohon jakadan Amerika John Campbell yayi shine shugaban jam'iyyar APC na makafin jihar Kano Ali Yahaya Gwarzo a wata hira da yayi da wakilin sashen Hausa Baraka Bashir a Kano
ni abinda nake gani wannan tsohon embassada mai yiwa dama saboda rashin iya aiki yasa ya zama tsohon embassada wannan abubuwa da ya faɗa cewar wai Najeriya zabanta bai zama mai inganci ba wannan ba gaskiya bane idan kana neman zabe mara inganci a duniya to wanda aka yi wa Trump shine zabe mara inganci shine zaben da ke cike da rudani wanda kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi
saboda me kace haka
saboda dukkan ƴan ƙasar America yanzu ba sa goyen bayan Trump ba sa san san mutanen ƙasa ne fa za su hadu su zabi shugaban ƙasa sai wasu ƴan tsiraru su zo su canza musu sai su zo su canza musu ra'ayi su zabi abin da ba shi ƴan ƙasar suke kauna ba wannan ya kai muni a rashin tsarkin zabe wanda America duk duniya ba wanda yake lalataccen zabe kamar America amma wannan mutum ya gaza gani wannan wai yazo yana tuhuma hukumar zabe ta Najeriya adala hukumar zabe wanda ta yi tsarkakakken zaben da masu sa ido na duniya suke kallon wannan zabe a amintaccen zabe tsarkakakke wanda ƴan ƙasa suka zaba abin da suke so dalilin da yasa duniya za ta yadda da wannan zaben shugaban ƙasa da aka fito akai zaben sanatoci da ƴan majalisar tarayya da shugaban ƙasa da aka zo zaben gwamnati alƙalama ba su canza ba wannan shine yake nuna ƴan Najeriya suna da mutunci sun san ya kamata sun san dattijo sun san wanda ya kamata su zaba halayya ba irin halayyar Amerikawa bace
a daidai lokacin da ake ta cece kuce akan batun da jakada John Campbell ya bayyana a wani bangare kuma shugaban hukumar kula da harkokin kasashen turai wato EU commission a turance Jean-Claude Juncker ya aika wa shugaba Buhari da sakon taya murna a zaben shi da aka yi a karo na biyu inda a cikin sakon ya ƙara jaddada matsayin Najeriya a nahiyar Afrika tare da fatar shugaba Buhari zai inganta demokradiyya kamar yadda ya alƙawalta a lokacin da ya sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya gabanin zaben na bana abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir ni Madina Dauda da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
to madallah yanzu kuma ga labari a takeice a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi hadin baki da Rasha sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomi musulmi da kasar China ta yi a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin Allah wadai an janye dukkanin tuhumce da rundunar yan sandan birnin Chicago ke wa wani dan wasan barkwanci mai suna JC Smollett wanda aka zarge shi da share ƙarya cewa an kai masa hari na tsana lauyoyin Smollett sun bada labari jiya talata cewa an wanke mutumin da suke karewa daga dukkanin zargi to amma rundunar yan sandan Chicago da magajin garin birnin na Chicago Ram Manuel sun mai da martani cikin fushi game da wannan matakin
to masu haro da kamar kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma dan anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda in za mu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da taya ni gabatarwa da Chibahiru Jidone da ya hada shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu John Ellison Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.